بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أمنا غودي والله سبحانه وتعالى كوان يكومي وان تسكين يكوان سادة جسا يدعو دمود ومنشي قبدا غودانا التفسير من القرآن مثالكي دمكي أولنا مسلاتي wannan yammaci na asabat 22 ga watan Ramadan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya daidai da 22 ga watan uku miladiya 2025 jiya in ba manta ba mun kwana karshen aya ta 5 a cikin wannan sura mai albarka wato surata Saba'i fadin ubangiji walladhina sa'u fi ayatina mu'jizina ulaika lahum adhabun min rijzin alim a yau kuma zamu tashi kan aya ta 5 muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya dafa mana cikin abin da zamu karanta da abin da zamu bayanin sa Allahumma bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد
وبنجي يتي ويرى الذين أوتوا العلم للي مؤمني واتو لغا cikin أهل الكتاب كمار عبد الله بن السلام آل أبو كنسا سوكا سنة كلام الذي wato unzila ilayka min rabbika abin nan da aka saukar maka daga wajen ubangijinka huwal haqu wato gaskiya ne waya hadi ila siratil azizil hamid kuma ma yana shirewa wato zuwa ga hanya al aziz ta mabuwayi al hamid wanda yake abin gojiya shine Allah zul izzatil mahmud wato ubangiji ma abucin buwaya wanda yake kuma wato abin godiya qala allazina
kafaru هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزجتم كل ممزج إنكم لفي كلب جديد
نعم وبنجي يأتي يأتي وقال الذين كفروا للي أول أن سكي كافرتي سكي غيا وجونانسو واتو أكان هنجر ماماكي أكان واتو فسكر ماماكي suke gaya wa junansu hal nadullukum ala rajulin shin yanzu mu nuna muku wani mutum mu shirye da kuma wato wani mutum yunabbi'ukum wanda zai ba ku labari cewa ko dinnan izamuk ziktum idan wato aka yayyan wato kuka mutu kuka riddige a cikin kabari kullamu mazaqin kuka yugu-yugu kowane irin yugu-yugu a cikin kabarin ku wai innakum lafi khalqin jadidin wanda a mai da ku sabuwar halitta ma na za a tashe ku wannan magana suna yi ne wato saboda inkarin tashin alkiyama saboda musun tashin alkiyama wato sai suke tattauna da junansu wato suke magana cikin wato mamaki wai hal nadullukum Allah ya ce kafirai shashan suna gaya mashashe cewa yanzu ba za mu nuna muku mutumin da yake bada labari ba cewa izam mukziktum cewa in kor diddige kullum mazike dukkan diddigewa a cikin kasa wai innakum lafi karqin jadid za a tashe ku wato sabuwar halitta aftara ala lahi kaliban
aftara naftari ala lahi kaliban jinna balil ladina la yu'minuna bilakhirati bil azabi wadhalalil bayyin
Allah yake cewa wato sai suke cewa wai aftara ala lahi kaliban wai annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya ya kirkira ya jingina wa ubangiji Allah bai ce in an mutu a diddige wato a cikin kasa za a tashi ba an bihi jannatu ko kuma cewa suke yi wani abu ne taba hankalinsa wannan magana an ba mai tababban hankali ba waye zai yi ta a ce wai mutun ya mutu har ma kasa ta cinye shi ya gama diddigewa kuma a ce za a tashe shi ko dai ƙarya yake yi wa Allah bai ce Allah ne ya saukar masa da wannan wahayin cewa in an mutu za a tashi ko kuma an bihi jinnatun ko kuma yana da tabin hankali yawa domin wannan magana in ba mai jununi ba ba wanda ya hada takhayili a cikin kwakwalwarsa ba ba wanda zai faɗi wannan magana sai Allah ya ce musu bal ladina la yu'minu bil akhirati su dai kafirai da ba su yi imani da ranar lahira ba wanda lahira kuma ba a zuwa sai an yi tashin alkiyama sai wato ko ba su yi imani da ranar lahira ba al mustamidati alal ba's wal azabi wanda a ranar lahiran wato ranar lahiran ta hada da tashin alkiyama sannan kuma ta hada da sakamakon da za a yi makafire wato nayin azaba Allah ya ce to waɗannan kan fil azabi suna cikin azaba wadalalil ba'idi da bata wanda yake manisance gabanin gaskiya mana suna cikin bata a duniya wato batan da wato ya nisantar da su gabanin wato fahimtar gaskiya shi yasa suke wannan tunanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana maganar tashin alkiyama ne wato suna ganin kamar wato abu ne da ba zai yiwu ba mutum ya ce zai yi ma wannan kirkiren ƙarya jingina wa Allah ne ko kuma a'a ya samu tawar hankali ne yana yin abu kamar mai mafarki wai kamar mafarki yake fada ya za a ce mutum ya mutu a sa shi a cikin ƙasa wato ya riɓe ya riddige ya zama ƙasa a ce kuma za a tashe shi wato sabuwar halitta sun manta da cewa wanda ya halittar a farkon fari wato shi yana da ikon wato bayan kuma halitta ta riddige wato kuma wato ya mai da ita shine Ubangiji yake cewa wato balil zalimuna ko balil ladina la yu'minuna bil akhirati su dai waɗanda ba su iman da ranar lahira ba wato fil azabi suna cikin azaba wadalal ba'id suna cikin wato bata manisanciya wanda yake batan ba zai bar su wato su fahimci gaskiya ba shine ya nisantar da su gabanin wato gaskiya wato a gidan duniya afalam yaro
ila ma baina aydihim wa ma khalaqa min as-samaa'i wa
l-ardi na'am
inna sha'alak sidhi munzarata aw nusqil alayhi kisban min as-samaa'i inna fi dhalika la'ayatan li kulli ahadin munin
Ubangiji yake cewa afalam yaro shin to su kafirai masu musun tashin alkiyaman nan shin ba sa dubi ne ila ma baina aydihim su dubi abin da yake gaban su man wa ma kalfahum su dubi abin da yake bayan su man wato su dubi duk abin da Allah ya halitta wanda za su iya kallo a gaban su su kalla man ko kuma su kalla abin da Allah ya halitta abin da za su kalla a bayan su man mina sama'i wal ardi cikin wato samai da kuma wato cikin wato kasai su duba mana Allah ya ce inna sha idan muka ga dama na kasibbihimul ardi wala sai mu kisfe kasa da su sai mai musu heme musu girgiza kasa wato mu kisfe kasa da su aw nusqit alaihim kisafan minas sama ko kuma ko kisafan duk ɗaya ne wato ko mu sako musu wani yanki wato a sama Allah ya musu ya yi umarni wato wani yanki na sama wato ta yanko wato ta fado a kansu Ubangiji yake cewa wato inna fi zalika cikin wato abinda shi dan adam zai bude ido ya duba ya gani a cikin sama ko a ƙasa gabansa ko bayansa cikin halittun Allah la'ayatan wallahi akwai aya li kulli abdin munibin ga dukkan bawa wanda yake wato munibin mai komawa zuwa ga Allah shine rajiun ila rabbi mai komawa wato zuwa ubangijinsa wannan yana nuna maka wato karka bude wannan yana nuna maka wato girman ikon Allah wanda yake nuna girman ikon Allah akan tashin alkiyama da kuma ikon Allah akan abin da Allah ya ga dama zai aikata domin Ubangiji da yake cewa in Allah ya ga dama wato zai girgizar kasa da kafiran mana a sake musu girgizar kasa wato kasa ta rugza da su ko kuma Allah ya yanko musu sama ya jefo musu ai wannan Allah zai iya wannan yawa Allah zai iya wannan yawa kenan da suke musun tashin alkiyama ai Allah yana da iko wato ya yi musu wani abin da wato ya fi karfin abin da suke kallo wato a gidan duniya saman da suke kallo aya ce ta Allah ne halicce ta Allah kuma yana da iko yanko ta akan su sannan kasan da Allah madaukakin sarki ya halitta suke walwala akai wanda suke samun karfin guwar wato yin kafircin su Allah in ya ga dama zai yi kisfe su wato zai yi kisfe su da a cikin kasa saboda haka malam yake ce wannan din da Allah ya ce su duba gaban su duba bayan su mana su dubi sama su dubi kasa wannan alama ce na cewa Ubangiji mai iko ne wajen wannan abin da ya halitta a gidan duniya ya tada mace cewa to bayan ya mutu. Allah yake cewa inna fi zalika la aya, cikin wannan akwai aya, amma li kulli abdin munubin, ga dukkan bawa wanda yake wato mai kankan da kai mai komawa zuwa ga Ubangiji, wanda wannan din yana nuna masa girman ikon Allah da kuma wato tada alkiyama. Ai koma a cikin duniyar ma zai iya fahimtar tada alkiyama ba wani abu ne mai wahala a wajen Allah ba, domin ya dubi kasa mana idan ta bushe lokaci guda Allah zai saukar da ruwan sama, ai ruwan sama kuma Allah lokaci guda ya raya kasar wato ta dauki tsire-tsire wato ta fitar da shuka, nan da nan kasar tana wato bushasshen ta za ta zama ta yi kore wato ta zama wato cikin ni'ima. Kenan ashe mai ikon yin wannan yana da ikon wato ya raya macece wato bayan macecen wato ya mutu. Na'am.
Walagadati na Dauda minna fatana.
Na'am.
Yajbalu akwidi ma'ahu wadai.
Na'am.
Wa anna lahu lahadi.
Na'am. Ani'imar sadiqa.
Ani'imar sadiqa tun wa qadirun sardi wa amalun saliha.
Na'am.
Inni bima ta'maluna basir.
Ubangiji yace walagadati na Dauda minna fadla. Hakika mun bawa falala wa annabi wato Dawud alaihi salam. Menene falalan? Mun bashi annabta, mun bashi littafi, sai muka ce masa yajibalu ya kuduwar rotsi, wato awwibi ma'ahu, ku tafi wato ku koma ku tafi tare da annabi wato Dawud, mana ku yi masa biyayya wato wajen yin tasbihin Ubangiji wa tsaira, kuma tsuntsaye wato ku tafi tare da shi, kuma ku yi masa biyayya wajen yin tasbihin Ubangiji. Mun gane ko? Yawwa, wato ku yi masa wato biyayya, ku rika ɗebe masa kewa wajen yin tasbihi wa Allah. Annabi Dawud alaihi salam idan wato ya fita jeji zai yi tasbihi, da yake yana da murya mai zaki, in yana tasbihi wa Allah tsuntsaye sukan zo gaba ɗaya sai su lullube shi, su saki fikafikansu a sama kusa da shi, su yi masa rumfa, su rika yin tasbihin, yana yi suna yi. Haka kuma dudduwar rotsu da suke kusa da shi su ma sai suna amsa tasbihin wato da Annabi Dawud alaihi salam yake. Yana da murya mai zaki, in yana tasbihin dukkan wani halitta da take kusa da shi wato sai ta rika amsawa. Wato in ka bude iska za ta bata mana dobin din nan. Subhanallah. Idan ya fita jeji yana tasbihi, to duk abin da yake guri shi ma tasbihi yake tare da Annabi Dawud alaihi salam. Tasbihi yake tare da Annabi Dawud, yana ɗebe masa kewa, sannan kuma dukkan sun haɗu wato suna yi wa Ubangiji tasbihi. Wannan tasbihin dutsuna duwar wasu da tsuntsaye da suke tare da Annabi Dawud, wannan umuni ne na Allah subhanahu wataala. Shi yasa Allah ce yajibalu awwibi ma'ahu, ya ku duwar wasu wato ku tafi tare da Annabi Dawud alaihi salam, wa tsara da tsuntsaye wato ku rika wato yi masa tasbihi. Dan dama Allah yake cewa wato mun ba wa Annabi Dawud falala, yana daga cikin falalansa kenan, tunda an bashi annabta sannan Allah ya bashi littafi, sai kuma ya bashi falala, in yana tasbihi wato halittun Allah sukan zo su taya shi su ɗebe masa kewa wato wajen yin tasbihin Allah, tasbihin Ubangiji. Kaga kenan ashe wato koda zai ji ya kosa ya gaji, to ga duwar rutsu ga tsuntsaye shi ma da aka bashi annabta kuma aka yi shi wato aka halice shi mutum, kaga kenan ashe shi yana da karimci sama da waɗannan halittun, to su ma ba su kosa wajen yi wa Allah tasbihi ba, kaga shi ma kenan wato ba zai kosa ba. Allah yake cewa wato wa alanna lahul hadida, sai kuma muka tausasa masa ƙarfe wato muka sanya ƙarfe a gurinsa, baƙin ƙarfe a hannun Annabi Dawuda, kamar cuɗaɗɗen gari ne, kamar kwaɓaɓɓiyar fulawa ce wanda aka kwaɓata wato za a yi cincin da ita, yadda mai cincin za ta sarrafa fulawa ta murɗata, za ta yi alkaki ne ko za ta yi wani irin kek ne ko taliya za ta yi, duk abin da take so yadda za ta sarrafa wannan kwaɓaɓɓiyar fulawa, haka Annabi Dawud alaihi salam yake sarrafa ƙarfi wato ya yi sulke da shi, in yana so ya yanko shi mai kauri zai mulmula shi mai kauri, in yana son ya yi sirara zai mulmula shi sirara, in yana so ya kawanya, in yana so ya sandina, duk abin da yake so zai yi da ƙarfe, kamar yadda mutum zai kwaɓa fulawa ko yumbu wato ya sarrafa shi wajen yin abin da yake so ya yi. Allah ya ce wa alanna lahul hadida, mun tausasa masa ƙarfe, sai ya zama wato ƙarfe a hannun Annabi Dawud kal ajini, wato kamar gari, wato kamar kwababban gari shine al'ajin. Yace sai maka ce masa ani ibal sabigatin, kaje kai aikin sulke. Wato kaje kai aikin sulke shine wato dir'an, rigar yaki wanda ake sawa, wanda yake maganin suka da kuma wato maganin wato kibiya din an harbo. Wato kaje kai wannan wa qaddir fi sardi, sannan kuma ka kyautata wato fi sardi wajen wato sakar sulken nan, wato ka kyautata sana'ar ka yi ta, an ganta wato an ganta da an gani za a ce wannan sulke ne dan kamfani, wato ba dan makera ba, ma'ana ka gyara. Annabi Dauda Allah madaukakin sarki ya hore masa ilimi da basira wato na yin sakar sulke. In yayi sulken nan wato zai yi shi, zai yi kawanya tattare da shi, wato zai kuma sassaba su. Gashi kawanya ne, in ka gani kana iya kallon jikin mutum, amma ba makamin da zaka jefa shi kuma ya taba jikin mutum. Wa'annan kawanyar yadda aka sassarka su cikin hikima, wato za su kare wato kibiya ma ba za ta taba shi ba, balle kuma wato wani mashi da za a soko shi wanda yake da wato girman kai. Malamai suka ce dalilin saukar wannan aya da Allah ya ce wa alanna lahul hadida, cewa Allah madaukakin sarki ne ya aiko wani mala'ika a surar wani mutum da yazo sai Annabi Dauda da kansa sai tambaye shi halin sa, yace masa yaya halin Annabi Dauda kake ji, ni wani hali kake ji, ana ambaton wato Dauda wato dangane da halayen sa. Malai yace fasalahu Daudu an hali nafsihi, sai shi Annabi Dauda ya tambayi wannan mala'ikan wanda yazo masa a surar mutum game da halin sa. Faqala lahu ma taqulu fi Dauda, yace me zaka ce game da Dauda? Wato faqala, sai wannan mala'ika yace na'am, wato ni'ima huwa laula kaslatun fihi, madalla da mutum, lalle Annabi Dauda mutumin kirki ne, a bai da gurin zargi, bai da abin da zaka zarga a gunsa, in banda dabi'a guda ɗaya tol. Yace masa bai da abin zargi, mutum ne mutumin kirki, mutum ne mai hali mai kyau, mutum ne mai rikon amana, mutum ne mai kaza, yayi ba shi. Yace amma yana da hali guda ɗaya wanda in ma da wani abin da za a zarga a halayensa, wannan abin ne. To shine shi wannan mala'ikan sai yace masa mahiya, inji Annabi Dauda sai yace wannan mutumin mahiya, menene kalu? Sai yace innahu ya'kulu wa yat'imu iyalahu min baitul mali, yana ci ne, yana kuma ci da iyalansa a cikin wato dukiyar gwamnati, yana ci da gidansa wato a dukiyar gwamnati. Inda wani abun suka a halayensa, to wannan shine wato shine abun suka. Wato basa Allah Dauda rabbahu, sai Annabi Dauda da yaji wannan magana, sai daga hannu ya roki ubangijinsa wato ya sabbibu lahu sababan yastagani bihi an baitul mali, Allah ya bashi wani sana'a, wani abin da zai yi wanda zai wadatar da kansa daga taba dukiyar gwamnati ce da gidansa. Duk da cewa fa aiki yake wa gwamnatin, ya kamata a ce yana da albashi, amma da ke su annabawa wato duk aikin da suke yi wato ba sa biyan kansu lada a cikin aikin, aiki ne suke yi wanda yake wato dan Allah. Saboda haka ya roki Allah, sai Allah kuma sai ya sanar da shi wato aikin sulke, wato sai ya zama yana yin aikin saka, wato kamar makeri, yana saka sulke, yana wato sayarwa, yana samun abin da zai ci da gidansa wato da iyalansa. Shi ne malai yake cewa wato Ubangiji sai ya sawwaka masa, ya tausasa masa karfi, fa'alanallahu lahu alhadida, Allah ya tausasa masa karfi wato wa alima husan atadru, sai Allah kuma ya bashi ilimin wato saka sulke, wato shine rigar yaki. Fa huwa awwalu man takala, shine farkon wato mutumin da ya kirkiro wato sakar sulke. Aka ce kowane lokaci, kowane yini yana yin sulke ya sai da shi wato da ya kai wato dirhami 4000, yana yin adadin sulken da a rana ɗaya zai sai da shi wato abin da ya kai dirhami 4000, zai ɗauki wani kuɗin ya ci da gidansa, ya ɗauki wani gurin kuma wani kuɗin kuma ya sadaka da shi. Shi yasa manzon Allah sallam cikin yaba shi da yake yi yake cewa kana Dauda la ya'kulu illa min amali yadihi, Annabi Dauda alayhi salam shi baya cin abincin ba ta wato guminsa ba. Saboda haka mafi alkhairin abinci shine abin da mutum ya ci ta hanyar wato guminsa. Shi yasa manzon Allah yayi wa Annabi Dauda alayhi salam yace shi baya cin abinci wato in ba ta guminsa ba. To shine Ubangiji yake bamu labari Allah ya ce masa anibar sabigatin kaje ka aikata wato sakar sulke wa qaddir fi sardi sannan kuma wato ka kyautata sakar saboda haka duk sana'a da aka zai aka kyautata ta za ka ga wato ubangiji kuma ya albarkaci wannan wato sana'a din wato shine nazdduru wato sakar sulke ubangiji ya ce wa amalu salihan kuma ya kai annabi Dauda wato sai aka hada shi aka kira shi da sai ga jami ma'ana da shi da iyalansa kenan ko wa amalu ali Dauda salihan ko annabi Dauda da iyalansa ku aikata abu mai kyau wato ku aikata wato aiki na nagarta inni bima ta'amaluna basir ubangiji yace ina kallon abin da kuke aikatawa wato kuma fawjajikum bihi zan saka muku da shi na'am
wani Sulaiman ar-riha duwaha shahrun wa rawaha shahr fa asalna lahu ayna al-midr wa min al-jinn man ya'malu bayna yadayhi bi idhni rabbi wa man yazigh minhu anamina rizquhu min adhabi sa'ir
Allah yake cewa wato wali Sulaiman ar-riha sai muka hore iska wa annabi Sulaiman shine dan annabi Dauda din kenan muka hore masa iska wato a wata kira'a wali Sulaiman ar-rihu wato muka hore masa wato iska guduha shahrun wato tafiyar da za a yi a wuni ɗaya da hantsi tafiyar wata guda ne wato shine masiruha min al-gadati wato tafiya da za a yi da safe ila zawal zuwa 12 na rana shahrun tafiyar wata guda ne wa rawahu tafiyar da za a yi da yamma ma da marece wato bayan zawali zuwa faduwar rana shi ma shahrun Allah ce tafiyar guda wata guda ne ma'ana idan annabi Sulaiman ya tashi zai tafi rangadi ko zai tafi wato jihadi zai shirya da rundunarsa da komi wato iska sai ta dauke su to tafiyar da iska za ta yi da su daga safe bayan an karya zuwa 12 na rana inda za ta je ta ajiye su to tafiyar mahayin doki ne wato ingarma mai karfi tafiyar sa na wata guda haka kuma in yaje in zai juyo tafiyan da zai yi bayan salan azhar zuwa magariba nan ma tafiyan da zai yi iska tafiyar da za ta kai shi to nan ma tafiyan ingarma doki ne wato na wata guda saboda haka a kullun kenan iska ta tafiyar wata biyu da shi idan ta kama za a tafi tun safi har yamma ne tafiyan wata biyu ne in kuma za a sauka wajen 12 na rana a ci abinci a yi sallah a yi komai ba za a tashi ba wato sai kuma da yamma to shikenan tafiyan dai daga safiya zuwa 12 tafiyan wata guda daga azhar zuwa magariba tafiyan wata guda haka Allah ya ce dan wato al-gudu tafiya da safe kenan ita ce gudu sannan ar-rawa wannan kuma tafiyar wato ta yamma kenan shine wato marece Allah ya ce wato wasalna lahu ainal qitr sai muka korewa annabi Sulaimana narkakkiyar dalma wato sai Allah ya bubbugar masa wato wata korama da take fitar da wato narkakkiyar dalma wato Allah madaukakin sarki ya ce wasalna lahu ainal qitr ma'ana sai muka bashi narkakkiyar tagulla sai muka bashi narkakkiyar tagulla wato sai ya zama wato tana gudana tsawon kwana uku dare da rana tana gudana wato sai ya zama ya sa aljanu suka ɗeba masa wato ake sarrafa masa abubuwa da ita wato shine tana gudana kajaril ma'i kamar da ruwa ke gudana a korama wato wa amilan nasu ilal yawm an ce wannan dalma ce har yau take baje a duniya mutane suna amfani da ita irin dalma da aka bawa annabi Sulaiman Allah yake cewa wato irin tagulla da aka bawa annabi Sulaiman wa min aljini akwai daga aljanu da muka hore masa manya amalu ma bayna yadayhi wanda ya tsaya sai masa aiki na gine-gine da tone-tone wato bi iznin rabbihi da iznin wato ubangijinsa hore masa aljanin wannan izinin ubangiji ne shi kuma annabi Sulaiman shi kuma zai saka su abin da yake so su kuma su aikata da izinin annabi Sulaiman wato mayyazik minhum duk wanda ya karkace ya yi dagawa a cikin aljanin an amrina gabarin umarninmu ma'ana ya zama bai yi wa annabi Sulaiman din da'a ba Allah ya ce nuzuhu min azabi sa'ir za mu dandana masa wato azabar wuta. Wadansu malaman suka ce duk aljanin da ya taurin kai wato Allah yana aiko mala'ika ne da bulala ta wuta, yana zuwa yana dukansa da ita take sai ya kone gaba daya. Shi yasa Allah yake cewa wa man yuzik, wato ko wa man yuzik minhum, duk wanda ya taurin kai wato a cikin aljanin an amrina gabarin da'a cikin umurninmu, muzihu za mu dandana masa azabar sa'ir, azabar wuta. Wato wadan suka ce a lahira, wadan suka ce a duniya ne za a yi masa. Bi an yadribuhu malakun bi sautin minha darbatun taruquhu, malaika zai doke shi da bulala, dukan da ya masa bulala daya wato zai kone gaba daya. Ubangiji yace wato ya amaluna lahu ma yasha'u,
amaluna lahu ma yasha'u min mahariba wattamasila wajifanin kaljawadi wa hudurur rasiyat imanu ala dauda shukura wa qalilun min ibadiyya shakur.
Wato ubangiji sai wakilta wani mala'ika wato bil jinnil musakkarin li Suleiman, yana kula da aljanin da aka hore wa Annabi Suleiman. Allah ya turo masa mala'ika wanda shi yake kula masa da aljanin, cewa sannan waje ala fi yadihi sautan min narin, wato aka bashi bulala ta wuta shi aljanin. Malaci faman zaga minhum an ta'ati Suleiman, duk aljanin da ya taurin kai gabarin yiwa Annabi Suleiman da'a, darabahu bidhalika saut, wannan mala'ikan yana wato sai ya doki wannan aljani darbatun, dukan da aharakatu zai kone shi wato gaba daya. Saboda haka sai ya zama wato suna masa biyayya wato a babun wato tilas. Allah ya ce ya amaluna lahu, suna aikata masa a Annabi Suleiman ma ya sha'u, abin da yake so, min mahariba, daga manya-manyan gine-gine. Al-maharib wato jam'u mihrab ne, suna masa manya-manyan gine-gine wato benaye, wato suna gina masa wata masila, suna masa mutum-mutumi wato hotuna, zai sa su suranta masa wato hotuna, wato da yake shi a shari'arsa wato ba a hana ba. Da wannan tagulla din za su yi masa da tagulla, za su yi masa da gilas, za su yi masa da wato dutsuna masu laushi kamar wato rukam, kamar wato tile, za su yi masa da irin wannan duka, za su yi masa abin da yake so. Domin a shari'ar Annabi Suleiman ba hana wato daukan hoto a matsayin abin da yake haramu ba. Allah ya ce wajifani, haka ne sukan yi masa wato akusan cin abinci, wato shine jifani, suna masa akusan da za a ci abinci manya-manya. Allah ya ce kaljawabi, girman su kamar kududdufi, ba a shiga cikin tukwanan wato sai da kuranga. Allah cikin akusan manya-manyan akusa ne wanda za su ne aljifan, shine aljifan, wato jam'in su shine wato jifani. Wato ubangiji yace suna masa wato kaljawabi kamar manya-manyan wato kududdufi, za ka ga girman akushin da za a zuba abinci, shine wato jam'u jabiyatin, wa hiya haudun kabirun, shine tafki mai girma, yajtami'u ala jafnati alf rajulin ya'kuluna min, a akushi daya akan sa mutum 1000 su ci abinci a cikin sa, mutum 1000 ne suke cin abinci a cikin akushi daya. Allah ya ce wa qudurur rasiyatin, sannan kuma suna masa tukwanan dafa abincin, rasiyatin, kafafu, wanda haka ake kera su da kafafun su, tunda Allah ya bashi wannan tagullar wato aka yi masa ruwanta, to a donan suke diba, suna narkawa duk tukwanan da shi suka yi masa shi. Saboda haka an yi tukwane, yace wa qudurin, jamu qidirin ne, wato tukwane ne manya-manya, rasiyatin, kafafu, wato sabitatun, wanda suke da manya-manya kafa, la ta taharaku an amakinha, wanda ba isa a motsa su wato a inda suke ba. Saboda haka wato wasu malaman suka ce ya sa aljanin sun je sun ciro masa waɗansu duwar wasu ne a Yemen, wato suka zo masa da su, wato suka yi masa wato gina masa irin wannan abunan dafa abincin da su, duk abubuwan da za a yi na dafa abincin, ko kuma tukwanan sun musu da tagulla ne, amma kuma wato matakalan da ake hawa a zuba abincin sai suka gina masa da duwar wasu. Yawwa, suka gina masa duwar wasu, wato kamar matsayin kuranga, wanda shi za a hau a rika zuba abincin da za a dafa, in an dafa kuma da su za a hau a rika ɗebowa ana zubawa a cikin wato wa'annan wato akusa da aka tanada saboda mutane su ci abinci. Allah madaukakin sarki yake cewa wato imalu ala dauda shukura lalle ku iyalan annabi dauda lalle ku godewa Allah bisa wannan ni'ima wato da Allah ya baku anan sai aka cusa annabi Sulaiman din shi ma wato a cikin iyalan tunda shi ma ya dane daga cikin wato ayan annabi dauda alaihi salam wa qalilun min ibadiy shakur ubangiji yace amma kada ne daga cikin bayanmu suke yin godiya wato bisa ni'ima da muka basu ta hanyar yin da'a wato da kuma godiya bisa wato ni'ima na'am
falamma qadaina alaihim mauta maddalahum ala mauti illa da batun zarzita kullun sata
na'am
falamma karra tabayyana jinnu allahu kan ya'lamu al-ghaiba halisu min azabil muhin
na'am ubangiji yace falamma qadaina alaihil mauta yayin da muka hukunta mutuwa wa annabi Sulaiman mana ai mata wato ya rasu wa makafa qa'iman ya zauna yana tsaye ala asawa kan sandarsa haulan shekara guda mayitan yana macacce wal jinnu ta'malu tilkal a'mali shaqa a lokacin ya sa aljanu sun share guri suna gina masa wato manya-manyan benaye wato akan al'adarsa la tashkuru bi mautihi basu ji labarin mutuwarsa basu ji duriyar mutuwarsa ba hatta akalatul ardu asaw hasse da wato gara ta cinye sandansa fakarra mai yatan ya fadi wato ya mutu so da aljanu abin da ya yadu a kunnuwan mutane shine aljanu sun san gaibu wanda ke wannan ba da bane ma har yanzu akwai wannan jahiliya ta tare da mutanen mu yawa mutum zai je gurin boka musamman ma mata za su je gurin boka ya ba su labari to sai su dauki wannan labarin a matsayin wato gaskiya ne saboda haka shi kuma ya ji agun aljani ne to shi ma bokan ya yarda aljani ya san gaibu to shi kuma wanda zai je gun bokan ya yarda bokan ya san gaibu to nan dai ake halaka duka da wanda ya je gun bokan da aljanin da shi ma ya idda in gaibin to wato dukkan su kuma sai su wato sai Allah madaukakin sarki ya shafe musu imanin su saboda haka boka bai san gaibu ba domin shi ma yana jin labarai ta gurin aljanu ne aljanu ko ba san gaibu ba to wannan abin da ya faru wato na kisar annabi Sulaiman alaihi salam a malam yake cewa a dukkan aiki na wahala annabi Sulaiman yana saka aljanu ne wato su aikata a lokacin shi yana Baitul Miqdis yana Qudus wato musamman ma gina masallacin Baitul Miqdis aljanu ne suka yi yace amma annabi Dawud alaihi salam shi ya fara ginawa wato a wani gurin da annabi Musa diran da yazo sauka anan yake kafa tantin sai sauka gurin da annabi Musa yake sauka to a wannan gurin annabi Dawud alaihi salam ya fara gina wato Baitul Miqdis asalin masallaci mai alfarma na Qudus a mala yake cewa wato he daga ginin wato farafahu qadaru qamatin ya daga ginin wato ya kai wato gurgurdan tsawon mutum kila mu ce linta ko kuma ya kusa da linta fa wallahu ilai sai Allah ya masa wahayi wa annabi Dawuda cewa lam yakun tamamuhu ala yadika kammala masallacin nan ba a hannunka yake ba saboda haka bal ala yad ibnika ismuhu Sulaiman kammala ginin dakin nan yana hannun danka ne sunansa Sulaiman falamma qada ala Dawuda inda Allah madaukakin sarki ya karbi ran annabi Dawuda wasa kalafa Sulaiman wato annabi Sulaiman kuma ya karbi khalifancin jagorancin al'ummar musulmi wato bayan nada shi sarauta da annabta wa habba itimamu hukuma ya zama yana so ya kare sauran ginin masallaci jama'al jinn wa shayatin sai ya hada aljanu da shedanu gaba daya wa kasama alaihim al'amal kowa sai raba musu aiki kowa da aikin da zai yi wani aikin sa zai je ya tono suminti ne wato wani aikinsa kuma ya sarrafa sumintin ya yi bulo da shi wani aikinsa ya ɗebo yashi wani aikinsa ya je ya sarrafa tile wani ya sarrafa fenti wani ya sarrafa ceiling wani kowa sai bashi irin aikin da zai je yi wato fa sar bazu fita hasilin rukami wadansu aka tura su je su ciro farin dutse da shi aka yi bulo din duk bulo din da farin dutse aka yi shi shine rukam wato dutse ne wanda yake mai taushi wanda ake iya daka shi a sarrafa shi ayi kamar yadda ake irin su tile din nan yadda ake irin su tangaran din nan to da irin wannan dutsen ake saboda haka aka turo su daga cikin nau'in aljanin wato su je su samo wannan wato dutse farin dutse din وبعضهم في تحصيل البلور وسكما كتي سرقة صرف سمنتي سنايم بلور دي شي واتو مما عدنه أتان أبارامي إن داكي تونو أسل واتو سمنتي دم واتو وعمر ببناء المدينة بروخامي وصفايه يي أمني أجينا واتو بيت المكدسي دا واتو ونفرن دوزي دا كم واتو تايل تايل فلما فرغ من هيا عند اقال ابتدى في بناء المتو دا مسوكين saka gina sai da aka gama gina alkariyar ta ta kudus din sannan kuma sai aka zo gina wato masallacin mai shine masallaci mai alfurma da kudus din yake cewa forja shayatinu wato firqan minhum may sakil jawahir sai ya raba aljanun nan wato jama'a cikin su akwai wanda zai shiga teku wato su daudebo jawhari wadansu zasu nemo yakuti wadansu zasu nemo duru safi wato kayayyaki ne na karau wanda ake debowa a cikin teku kamar abin da ya shafi irin su zumurreji irin su lu'ulu'i irin su murjani irin su duk dangin albarkatun kasar da suke cikin teku yace ko ina aljanu da irin wanda aka sa zai su nemo wanda za a sarrafa shi a zo a yi wannan ginin wato masallacin da shi saboda haka suka je suka dinga kawowa wato suka tara shi akwai wanda azo su kuma da ruwan turare da ambar da sauransu saboda haka suka tara wato kaya mai yawa wanda daga nan sai shi wato Annabi Suleiman ya umarci wato masu ilimi daga cikin aljanin su rika hadawa a hada wannan da wannan ya tada wannan a hada wannan da wannan ya tada wannan wato sai ya zama wato sun hada kayan aiki a yake cewa basata ardahu bil ambar wato sai ya zama wato gunda za a gina masallacin sai aka yi masa dakin da ambar wato nau'in wani turare ne wato sai aka kwaba kasar da za a yi dakin da shi wato da wannan turaren saboda haka da aka hada komai yace fa banahu bir rukamil abyad sai aka yi ginin wato da wannan dutse wanda yake fari wa asfar da fatsi wal aqdar da wanda yake kore aka sanya wato filoli na cikin masallacin wato da farin dutse rufin sa aka yi shi da jauhari wato haka na kuma kafir din cikin sa su ma aka yi su da nau'in wato kaya wanda yake mai tsada Annabi Suleiman yana tsaye aljanuna suke wannan aikin wato falame zal ala hadhihi albina bai gushe ba cikin wannan aikin hatta ga zahu buktu nasar har buktu nasar wato yazo wato yayaki wato mutanen Kudus fakaribal madina wa hadamahu ya rusa wato birnin wato Kudus din sannan kuma ya rusa masallacin shi Annabi Suleiman ba gama aikin ba Allah ya masa rasuwa to amma bayan ya rasu su aljanu suna ta aikin ba su san ya rasu ba har sai bayan shekara guda har sai daga rata kama sandansa tana ci har ta cinye sandan kuma tukun sai ya fadi da suka gawa sai ya fadi sai suka gane ashe ya mutu shine suke cizi yatsa suka ce ashe ya mutu ai wallahi ba mu sani ba ai da mun sani da mun tsaya muna shan wannan azabar ba to shine wato ubangiji sai ba mu wannan labarin a cikin alqur'ani to shine malai yake cewa ginin bai kammala ba saboda ai yanzu ba a gama ginin ba shi Annabi Suleiman ya rasu duk da cewa a wasiyar da ubangiji ya yi wa mahaifinsa Annabi Dawuda cewa kammala aikin yana hannunka to amma kuma anan yanzu mai kisa yace wato ai yana cikin aiki shi ya rasu sannan su kuma aljanu suna ta ba su fahimci ya rasu ba har sai bayan shekara guda la'alla aikin ya kammala a wannan lokacin la'alla kuma aikin bai kammala ba wato amma dai ya kusan kammaluwa saboda haka bayan ya fadi suna ci da hannu suna cewa aida sun san ya rasu da ba tsaya suna wannan aiki na wahala wannan aiki na azaba na walakanci ba domin suna nutso karkashin kasar karkashin ruwa su ciro abu su tafi karkashin dutse su ciro abu su tafi guri aiki na wahala kuma haka suke yi wato ba dare ba rana wato to shine wato malai yake cewa har sai da buktu nasar yazo wato ya rushe Kudus din ya ci su da yaki ya kuma rusa masallacin Baitul Miqdis a lokacin wato kenan mutane sun bar karantarwar annabi domin juyawa annabi baya shi yake kawo Allah kuma sai ya turo wani shedani shi kuma sai ya zo ya karye mutane shine a lokacin malam yake cewa a lokacin da ƴan bani Isra'ila wato suka juya baya sai Ubangiji ya jarrabe su wato da aiko musu Bukhtu Nasar. Bukhtu Nasar ya zo ya musu juyin mulki wato ya tafi daga yankin Iraq a lokacin da su ƴan bani Isra'ila wato suka yi girman kai suka butace wani ima da Allah ya musu. Suka kashe Annabi Zakariya, suka kashe Annabi Yahaya, to Allah kuma sai ya tashi Bukhtu Nasar, shi kuma kafiri ne, shi kuma ya zo ya musu kisan kare dangi, ya rusa alkariyar tasu, ya kuma wato rusa masallacin Baitul Miqdisin wanda yake shine abin alfaharin su da abin alfaharin iyayensu wato da kakannin su. To shine yasa tana da yawa, kai kada ita zame ne, tana da yawa. To shine Ubangiji yake cewa ay ma dallahum ala mautihi, babu abin da ya nuna musu mutuwar Annabi Suleiman illa dabbatul ard, sai wata dabba wato a cikin kasa shine gara takulu min sa'atahu, wanda ta cinye wato sandan Annabi Suleiman din, wato sai ya fadi. Falam ma karra, yayin da ya fadi wato a mace ta bayyana tirjinnu a lokacin, sai kuma lamarin sai yayi wa aljanu Allah kanu ya alamu lal gaiba, Ubangiji yace da sun san gaibu wato malabisu da basu zauna fil azabil muhin, a cikin azaba wato torakanci ba, sai suka zo wato suna cizan hannu wato suna cewa ina ma da sun sani da bazan cikin al'amalu shaki, aiki wato mai tsanani wanda wato suka shiga cikin sibalizanni, saboda zatan su hayatuhu Annabi Suleiman din wato yana raye tunda ya dogara a sanda ne, ya zuba musu idanu, Allah ya karbe ransa, ba su yi tsammanin wato ya rasu ba, shi kuma ya rasu, saboda haka su suna ta cin aiki tsawon shekara guda. To Allah kuma ya yi haka ne saboda har yanzu ya nuna wa mutane cewa ba wanda ya san gaibu sai Allah. Yawwa, ba wanda ya san gaibu sai Allah, ai ba aljanin ba, ai mutanen ma da sun fahimci Annabi Suleiman ya rasu, ai da sun yi magana ko. Yawwa, tunda ai yana da mafiya ga ƴan bani Isra'ila da suke tare da shi, kenan kaga ashe su ma mutanen ma ba su fahimci ya rasu ba, Allah ya koye da suwar tasa, saboda haka tsawon shekara guda yana tsaye. Yawwa, kaga da Allah da yake ya dauke musu hankali, tunda tsawon shekara gudan nan ai zai buƙaci yin wasu abubuwa na rayuwa a matsayinsa na ɗan adam, cin abinci, bacci da wasu abubuwa, amma yana dogara da sandan, yana dogara da sandan, haka suka yi ta cin aiki, suka yi ta cin aiki har wato tsawon shekara guda. To shine wato Ubangiji yake cewa wato sai suka ce Allah kanu ya alamu lal gaiba, lalle da sun san gaibu, da sun san halin da Annabi Suleiman yake ciki, malabi su fi azabin muhin, da ba zauna cikin wato azaba wato tolakanci ba, saboda zatansu cewa wato yana raye. Kaga yake cewa wannan sabanin zatansu ne, wato sabanin zatan mutane da ake musu cewa wasu sun san wato gaibi. Na'am.
Lagad kana li sab'in fi masakinihi jannatani an yaminin wa shimal, kulu min riziki rabbikum washkuru la, baldatun tayyiba wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alayhim saylal arim wa badalnahum bi jannatayni zawata uklin kamin wa asalin wa shay'in min sidrin qadim.
Zalika
jazaynahum bima kafaru wa hal yujazi illa al-kafur.
Na'am, Ubangiji yake cewa laqad kana li sab'in, hakika ya kasancewa mutanen Saba'u wato an kira su da sunan kakansu ne. Saba'u din wato wata alkariya ce wanda take yankin Yemen, tana yankin Yemen, ita Yemen wato kasa ce a yanzu Yemen wanda take tana arewacin Saudi Arabia, kuma tana boda da Oman, tana boda da wato ruwan Saudi Arabia, anan Saba'un take. To su ma Larabawa ne, wato irin sauran Larabawa suna cikin wato yankin Jaziratul Arab. Allah yake cewa lagar kana li sab'in fi maskanihim aya, mutanen Saba'u lallai akwai aya tattare da su dangane da wato wannan alkariyar tasu, wannan gurin zaman nasu wato a Yaman. Wato yake Ubangiji yake cewa ayan nan dalatun ala qudratillah, wanda take nuna wato girman ikon Allah. Allah ya musu aya wanda suke nuna wato girman ikon Allah wato akan abin da wato ya same su. Allah ya ce jannata ne gonake ne wato an yaminin wa shimalin wanda suka sa garin a tsakiya. Alkariyar tasu alkariya ce babbar alkariya. Allah madaukakin sarki sai musu ne ma an ce sabau a wadansu malaman tarihi suka ce asali nan ne garin Bilqis. Bilqis wanda ta aure Annabi Sulaiman wanda muka karanta kissa ta a cikin suratul Naml. Wannan Bilqis din a wannan garin na sabau tayi mulkinta. Yawa kuma wannan gari na sabau wanda shine ake ce masa Sheba da a Bible. In ka duba kissa Solomon kissar Annabi Sulaiman a Bible su suna ce masa Sheba, amma da Larabci Saba ake ce masa Sabau ko Saba. To wannan an ce wuri ne wanda Ubangiji Subhanahu wataala ai ko da muka zo kissar Bilqis din ma ai mun ji inda wato ta shimfida mulki da ababe na mamaki wanda har shi Alhudahuda yana bada labari wa Annabi Sulaiman yace walaha arshun azim, tana da al'arshi garan sarauta wanda yake mai girma, domin Allah madaukakin sarki ya ba su dukiya tun zamanin Annabi Sulaiman din. Su gwalagwale a gurin su suna sarrafa shi da so ga dama. Gidanta na sarauta kamar yadda aka ba mu labari a cikin suratul Naml, wato gida ne wanda yake a tsakanin babu irin sa a wannan nahiyar. Babu gidan sarauta irin gidan Bilqis. Kuma gadonta na sarauta shi ma a wannan nahiyar babu irinsa, saboda haka kowa labarin sa yake. Shi sama Hudahudan kasar tata na Sabau din yace ma Hudahudan Annabi Sulaiman yace ka zo mu je ka je ka ga mulki wato mulkin uwar gijiyana don ka je ka ba mu shugabanka labari. To wannan garin Allah yake ba mu labari a yanzu, garin Sabau din Allah yake cewa jannata ne an yaminin wa shimalin, suna da wasu katafaran lambuna wato ta gefen dama da ta gefen wato hagun din garin, wato tafki na ruwa ya saka garin a tsakiya, kuma ko ina lambu ne wato tsawon tafiya da kuma wato tsawon fadin tafiya. Saboda haka Ubangiji kuma sai ya ba su dan itace, kowane irin dan itace na duniya yana yi a wannan gurin. Allah ya tanada musu ni'ima, ya ba su ni'ima. Bayan wannan Allah madaukakin sarki ya dauke musu sauro, babu sauro a garin, babu kuda, babu kudin cizo, babu kunama, babu maciji, duk wani abin da yake zai dame su a wannan garin ya hana su jin daɗin rayuwa, Allah ya dauke musu. Ga kuma iska mai daɗi wanda duk wani abin da ya dame ka an kashe ki wannan iskar ta Saba din nan, to Allah zai wanda kada kai ya ba wato zaka samu nutsuwa. Saboda haka din ni'ima dai Allah ya musu ita a wannan wurin. Sai zama mutanen nan sai suka bitice wa ni'imar Allah, sai suka bitice wa ni'imar Allah, take Ubangiji kuma sai ya dauke ni'imar tasa. To shine Allah yake ba mu labari yace gaya wa mutanen Makka tunda ai sun san Yemen wuri ne wanda suke zuwa harkar kasuwanci, kamar da suke zuwa Sham ai sun san Yemen ma. Saboda haka Allah yake ba su labari cewa fa mutanen Yemen din nan fa ga ni'imar da suke cikin ta, sannan ga abin da suka yi. Allah madaukakin sarki sai ya dauke musu wannan ni'ima. To su ma mutanen Makka su saurari daukewar wannan ni'imar akan su, idan kenan wato ba su bar kafircewa Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Allah yake cewa wato laqarkana li saba'in fi maskanihim aya, akwai aya mai girma don gane da mutanen Sabau. Allah ya ce jannatani an yamilin wa shimalin, gonake ne manya-manya wato ta gefen kudu da ta gefen arewa da garin Sabau. Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum, sai muka ce musu ku ci daga cikin arzikin Ubangijinku. Washkuru lahu, ku dai abin da ake bukata akan ku shine ku gode masa, ku gode masa akan abin da ya azuta ku daga cikin ni'ima wato a yankin kasar Saba. Kowane irin dan itace ana samun sa a wannan yankin, suna noma na rani, Allah ya sake musu kasa mai albarka, ga ruwa mai albarka, ga yanayin dausayi da sanyi, wuri kore shar, sai ya zama an dauki alkariyar Saba kamar wurin shakatawa. Kowane babban mutum sha'awa yake tafi ya je wannan Sabau din ya je ya huta a wannan lokacin. Wato Ubangiji ya ce baldatun tayyibatun, gari ne mai dadi, Allah da kansa yace gari ne mai dadi. Ai wato laysa fiya sibakun, babu kura a garin, wala baudatun babu sauro, wala zubabatun babu kuda, wala bargusun babu kudin cizo, wala aqrabun babu wato maci kunama, wala hayatun babu maciziya. Wayamurul garibu fiha fi siyabihi kumalun fayamutu li tibi hawaiya. Ai ba koma zai zo a cikin tufafinsa in akwai kwarkwata ko kudin cizo, da ya shigo da iskar garin ta bige shi da tufafinsa, wannan kwarkwata za ta mutu. Allah bai yadda wani abu, wani kwaro da zai cutar da mutum ya rayu a wannan gurin ba, Allah bai yadda ba. Duk abin da ya shigo gurin nan zai mutu. Haka mutanen nan wato suka rayu. Allah ya ce baldatun tayyibatun, gari ne mai dadin zama, wa rabbun ghafur, ga Ubangiji kuma mai gafarta zunubi. Allah ya musu ni'ima. Me suke nema? Yiwa Allah godiya akan ni'ima. Yiwa Allah godiya akan ni'ima. Allah ya ce gashi bayan gari mai dadi ne, gashi muka ce kuma rabbun ghafur. Maimakon su tubo Allah, su yi godiya bisa ni'imar da Allah ya ba su, Allah ya ce fa'arabu, sai suka kauda kai, suka ki godiya kuma suka kafirce wa Allah. Farsalna alaihim sailal arimi, Allah madaukakin sarki bayan kafircin da suka yi, to manyan masu arzikin garin, manyan masu arzikin garin, kuma bayan wannan fa ni'imar da Allah ya musu, sai Allah madaukakin sarki sai ya nade musu kasar ta wata ni'ima ta biyu tsakanin su da kasar Sham. Da kasar Sham in za su yi harkar tafiye-tafiye na fatauci tsakanin su da Sham, Allah sai ya nade musu kasar, sai ya zama kasar tsakanin su da Sham. Da tafiya dogo tafiya ne, sai ka tana dugu ziri, sai ka tana da abun hawa, ga wahalar ruwa gun, Allah duk sai ya ni'imta musu gun, sai ya nade musu tsakanin su da Sham, sai ya zama ko fiya wata naira biyar ba za ka rike ban kana so ka tafi Sham, ko da kafa ne, ga ruwa a bakin hanya za ka sha, za ka shiga itace za ka tafi. Suka samu wato aka mayar musu wurin nasu, wato rukuki ne, forest ne mai duhu, ga dan itace ta ko'ina, amma kuma wato Allah ya raba su da barayi, ba yan fashi, babu wani abin da zai cutar da kai a hanya, kuma aka nade tafiyar, kuma duk za ka je ka kai hidimar ka a Sham da safe, ka dawo cikin sabau ka zo ka kwana. Da ku dogon tafiya ne sai da abin hawa, amma yanzu hanyar ta nade. Wasu malaman sirri ne suka ce Allah madaukakin sarki sai ya tashi wasu alƙaryu a tsakani, ta yadda ba sai ka riƙe abinci ba, in ka je nan za ka tsaya ka sa abinci ka sha ruwa, in ka je ma nan, in ka je nan, duk kuma sai Allah ya sa garuruwan a kusa, kuma sai Allah ya albarkaci garuruwan tsakanin su da Sham din. Duk wannan ni'imar Allah ya yi wa mutanen saba'u domin su yi wa Allah godiya, amma Allah ya ce fa'aradu, sai suka kauda kai, ma'ana suka butulce, suka kafirce da wannan ni'ima. Allah ya ce farsana alaihim sailal arimi, sai muka karya dam din arimi, wani babban dam ne wanda shi yake ba wannan wato lambunan nasu ruwa. Allah sai muka karya dam din wannan, sai zama an samu ambaliyar ruwa, da ruwan ya zo gaba ɗaya, sai ya tafi da gonakin kuma gaba ɗaya. Duk wannan ni'imar da Allah ya musu nan, da suka butulce, Allah sai ya saki ruwa a kansu, sai ya musu ambaliyar ruwa, aka saki dam wato a kansu. Saboda haka bai halakar da su mutanen ba, amma duk gonakin kuma sai Allah ya tafiyar da su lokaci guda. Duk wannan ni'imar da Allah ya musu, ruwan ya zo ya kaka gida, ta yi da ba dama kai noma, ba dama kai noma, komi ma sai ya tsaya cak. To kuma dama ai mutane suna zama a garin ne, saboda me? Saboda akwai abin rayuwa a garin. Ruwan nan da ya mamaye gonakin, komi kuma sai ya ja, komi sai ya ja, komi kuma sai ya lalace, sai ya rube. Tunda yanzu ruwan ya ki tafiya, ruwan an saki ruwan, kuma amma iya cikin gonakin ruwan ya je mamaye. Saboda haka Allah yake ce musu, sai Allah yake cewa farsana alaihim sailal arimi, sai muka sake dam din arimi wato a kansu, shine wato wa huwa yamsukul ma'a min bina'in, anan suke daukar ruwa saboda gine-ginen su, saboda wato biyan bukatar su, saboda bayin dabbobi da noman rani. Wato kwari ne babba wanda yake daukar ruwa. Allah ya ce fa agraka jannatayhim wa amwalahum, wannan dam din sai ya zo gaba ɗaya, sai kone musu gonakin, sai kuma ya halaka musu dukkan wato dabbobin nasu. Allah ya ce wa baddalnahum, sai muka sanya musu bijannatayhim, waɗancan gonake guda biyu da Allah yake cewa jannataini, gonake guda biyu ta kudu da arewa da suka sa garin a tsakiya. Allah ya ce sai muka musanya musu waɗannan gonake jannataini, waɗansu gonake ne zawatai ukulin kamɗin, waɗanda sun fidda abinci amma abinci mai daci sai ya zama gunane wato da tumfafiya wato da nau'in abinci wanda yake mai daci ba abinci ba wa asalin da kuma wato abinci mai tsami kamar bishoyin tsamiya wa shay'in min sidrin qalilin da kuma wato magariya da goruba abinda Allah ya fitar musu a wannan gurin kenan ka duba wacce ni'ima da Ubangiji ya musu babu dan itacen duniyar nan wanda Allah bai ba su ba mutanen nan amma da aka canza aka sa dam yazo aka saki dam yazo ya lalata gonakin nan sai ya zama sai Allah ya fitar musu wato bishoyin sahara aka fidda goruba aka fidda bishiyar tsamiya aka fitar musu tumfafiya aka fitar musu guna da sauransu sai ya zama wato duk albarkar kasar nan Allah ya tafi da ita shine Allah yake gaya mana musamman mutanen Makka da yake hanyar su ne yace ku je ku dubi Yemen ai a alƙariyar Yemen akwai aya duk wanda ya san alƙariyar Saba'u akwai aya duk wanda ya san yadda Saba'u take da yanzu ya je ya gani zai ga lalle akwai ayar Ubangiji dangane da wato butulci da rashin yi wa Allah godiya idan Allah wato ya ba mutum ni'ima Allah ya ce sai muka musanya musu wato muka ba su jannataini gonake biyu tucin a gonaken su guda biyun nan muka ba su jannataini zawatai ukulin kamtin ma'abuta a wato abin da za a ci wanda yake mai daci maimakon da ga tufa ga inabi ga lemo ga mangwaro ga abarba ga ayaba ga abubuwan dangin kayan jin dadi iri-iri sai muka musanya musu da abu mai daci wa asalin da abu mai tsami waɗansu malaman ko suka ce a goruba ne bishoyin goruba Allah ya ce wa shay'in min sidrin da kuma wato sidir magariya muka ba su kayar magariya wato ƴaƴan magariya suka fara fitowa kai da zaka ci dan itace mai dadi sai aka zo aka musanya maka aka baka magariya ai kaga ba sama abin da ake so ba Allah ya ce zalika wannan musanya wanda muka yi mutanen Saba'u Allah ya ce jazainahum bima kafaru mun musu wannan sakayya ne wato saboda kafircin su wahal nujazi illa al-kafura Allah ya ce yanzu shin da wani sakamako ne da ya dace ai sai irin wannan sakamakon illa al-kafura sai a wanda ya kafirce kafiri shi ya kamata a yi masa wannan sakamakon mun gane ko Ubangiji ya ce waje Allah bainahum sai muka sanya wato tsakanin su mutanen Saba'i wato da suke yankin Yemen wa bainal quran lati barakana fiha da kuma alqariyar da muka yi mata albarka ita ce alqariyar Sham quran zahiratan alqariyu a fili wato shine alqariyu suna bin juna tun daga Saba'u har zuwa Sham Allah ya ce wa qaddarna fiha sayra muka kuma takaita tafiya a wannan gurin ma'ana bi haisu yaqilu na fi wahidatin wa yabitu na fi ukra ta yadda zakai bacci rana a nan kuma baka je kai baccin dare a wannan alqariyar su dawo kusa wannan shine abin da waɗansu malaman tafsirin suka tafi akan cewa nisan zangon ma Allah ya rage shi waɗansu kuma suka ce a'a an sawwaka tafiyar ta yi da da tafiya ce nesa sai kun haɗu saboda ƴan fashi saboda menene a hanya amma yanzu Allah ya tashi wasu alƙariyu a tsakani kusa ta yi da baka jin damuwar komi za ka tafi da ƙafa ka je ka kuma dawo da ƙafarka za ka tafi a farkon rana ka je kuma ka dawo da yamma saboda haka baka buƙatar ɗaukar ruwa domin da ka ɗan je can gagari baka buƙatar abinci domin gagari ka kusa baka da wani jin tsoro domin kana barin nan ga al'umma saboda haka Allah ya ce wa qaddarna fiha sayra sai muka kaddara wato tafiya muka takaita tafiyar wato bi haisu sai muka takaita wato tafiyar a wannan wurin saboda haka wala tajuna fihi ila hamli zadin sai ya zama wanda zai tafi daga Saba'u ya je Sham baya buƙatar daukan guziri wa ma in bai buƙatar daukan ruwa sai muka ce siru fi halayaliya ku tafi a wannan ɗan tafiye-tafiyen naku tsakaninku da Sham ɗan darare wa ayyaman da ƴan kwanaki amini da kuna amintattu sai muka ɗan ɗaga ƙafa ji Ubangiji ya ce muka ba su dama su yi tafiya cikin aminci a yi zirga-zirga cikin aminci babu abin da zai samu mutum la takafuna fi laylin wala fi naharin babu tsoro ko dare wato ko rana ai wannan ma ni'ima ce ga wacce ni'ima ta gonake da suka yi butulci Allah maɗaukakin sarki ya tafiyar da gonaken nasu to kuma nan kuma an ba su wannan ni'imar har yanzu tsakaninsu da Sham Allah ya ce sai muka ce ku yi tafiya a cikin wato wa'innan guraren da dare da rana amin ne kuna masu aminci to da Allah ba su wannan ma
sai suka butulce aka ce cewa suka yi wannan wurin yayi kusa ubangiji mu hanyar nan a nisantar mana da wannan wurin mu ai muna da motoci muna da jiragen ruwa muna da kaza muna da kaza muna da kayayyakin da zamu safara domin an ce masu arzikin su ne suka yi dagawa wato saboda hasada wa talakawa da saukin da Allah ya basu sai suka nemi ubangiji ya nisantar da tafiyar nan da ke tsakani saboda haka Allah sai ya aiko jaraba wa'annan kauyukan da suke tsakani duk sai suka tashi wannan magana da yake nan magana na biyu shine wannan wuri da Allah ya rage masa nisa sai Allah sai miƙe masa nisan sa sai ya zama motocin su ne za su rika safara mutane a wannan wurin saboda rashin tausayin talaka da talaka da kafarsa zai je ya dawo abin sa to yanzu sai suka yi butulci saboda wannan ni'ima saboda hasada a bai kamata talaka ya samu sauki ba saboda haka sai suka ce su wannan tafiyar da suke kusa ta koma nesa ubangiji sai ya bi su da abin da suke nema sai aka nisanta wannan wuri sai ya zama wato a wannan dalilin duk ma alƙariyar kuma Allah ya tarwatsa ta shine ubangiji yake ba mu labari yace sai Allah ya ce mu siru fi halayaliya wa yaman aminin ku tafi wato dare da rana kuna wato tafiya cikin wato aminci kuna tafiya wato cikin aminci shine sai malam yake cewa faqalu sai suka ce rabbana ubangijin mu
rabbana ba'id baina asnirina wa zalamu wa anfusahum fada'allahum ahali
na'am
wa mazaqnahum kullam manzal inna fi zalika la'ayatin likulli sabirin shakur
wannan kusacin da Allah ya ba su ganin su sun mallaki motocin safara wato su ba za su buƙaci wani wato wani agajin wani ba su manya-manyan garin al-mutrafun din mawadatan garin sai suka ce rabbana ubangijinmu ba'id baina asfarina ka nisantar tsakanin wuraren tafiye-tafiyen nan namu tsakanin mu da sham din nan Allah ka sa wurin ya zama mai nisa wato ka nisantar tsakanin mu da ka ƙara zango na wato tsakanin mu da kasar wato kasar sham malam yake cewa wato a wata kira'a wato ba'id baina asfarina ka nisantar tsakanin wato guraren tafiye-tafiyen mu nan zuwa sham ma'ana ijalaha ka sanya wannan zango ya zama mafawudan guri mai nisa li yatatawalu alal fuqara'i bir rukubir rawahi domin mu samu wato kudin shiga ta hanyar diban wa'annan talakawa suna biyan kudi in za su je sham wato mu riga kai su wa hamlu zadi ya zama za su sai kayan guduri za su sai biredi za su sai kaza wanda za su tafiya da shi walma za su nemi ruwa wato fa bataru ni'ima sai suka butulce wani ni'ima da ubangiji ya musu Allah ya ce wa zalamu anfusahu suka cuci kansu ga kafirci ga kin yiwa Allah godiya akan ni'ima Allah ya ce fa ja'alnahum ahadisa sai muka mai da su abun bada labari wato ga na bayan su domin wato su dauki wato izina Allah ce wa mazaqnahum kullam mazaqin muka daidaita su dukkan daidaitawa Allah madaukakin sarki ya jarabi alqariyun da talauci dole kuma ka san alqariya ta baje yawa duk wani abu na ni'ima Allah madaukakin sarki ya dauke shi to tunda Allah ya dauke wannan ni'ima din sai ya zama wato kenan kowa kuma sai ya nemi gun da inda zai shiga kowa sai ya nemi inda zai shiga Allah madaukakin sarki yake cewa wato sai muka daidaita wannan alqariya kullum mazaqin dukkan daidaitawa ma'ana farraqnahum fil biladi muka raba su kullu tafariq dukkan daidaitawa Allah ce inna fi zalika alaya cikin abin da muka yi mutanen saba'u wallahi akwai aya li kulli sabarin ga dukkan mutumin da yake da hakuri akan sabawa Allah shakurun wanda yake mai godiya akan wato ni'ima na'am
wala kasu wala kadu sadaka alayhi zannahu fatarahu illa qalilan min almu'minin
na'am ubangiji yace wato walakar sadaka iblis ko walakar sadaka alaihim iblis zannahu hakika iblis ya gaskata zatonsa menene zaton iblis wato annahum bi igwa'ihi yatabi'unahu cewa idan ya batar da su za su bi shi in ya kira su za su bi shi duk abin da ya sawwala musu za su yi masa biyayya wannan shine zaton iblis akan dan adam yawa sai dai wanda Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka sai iblis kuma sai je sai sawwala musu kuma sai suka bi shi suka kafircewa wannan ni'ima sai kuma kafircewa Allah saboda haka sai musu dalilin wato lalacewar wannan ni'ima. Shine Allah yake cewa walaqad zanna walaqad sadaqa walaqad sadaqa alaihim iblis zannahu, iblis ya gaskata zatansu zatansa akan su su waɗannan kafirai, fattaba'uhu sun biye masa. Allah yace illa fariqan minal mu'minin, sai jama'a kadan daga cikin mu'minai wato wanda su kan ba su biye masa ba. Amma kuma dama musiba an ta sauka, ai da mai biyayya da wanda yake sako duk za ta same su. Idan mutane suna saban Allah, Allah ta shirike ruwan sama, ai ya shafi gonar mai bin Allah ma da kuma wanda yake saban. Yawa saboda haka idan kuma Allah madaukakin sarki ya ji kan mu'minai suka yi addu'a suka roki Allah, Allah ta sauke ruwa, ba a ware gonar mai saban Allah, duk ruwan ake. Saboda haka idan musiba ta sauka da wanda yake da hannu wajen jawo ta, da wanda bai da hannu duk sai ta shafe shi. Haka kuma in ni'ima ta tayi sauka, Allah ta shi jin kan mutane, da mai hannu wajen bin Allah wanda a dalilin sa ni'ima ta sauka, da wanda bai da hannu ma sai ni'ima ta sauka gaba daya. Allah yake cewa wato illa fariqan minal mu'minin, sai kadan wato daga cikin mu'minai su wannan su kan wato abin ya shafe su, amma kuma su kan basu biye shedan ba. Amma kana lahu alaihi min sulani,
kakana ba kana lahu alaihi min sulani illa lina alama man yu'minu billahi man huwa minha fi shak wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz.
Ubangiji yake cewa wato wama kana lahu alaihim min sultani, shedan dai bai da wani karfi akan bayin mu mu'minai inji Allah, illa lina alama man yu'minu bil akhirati, sai dai wato mu mun yi haka ne dan mu sani na sarari waye ne imani da nan lahira, mimman huwa min hafi shakkin, cikin wa'anda wato suke shakka suke kokwanto da za a tashin alkiyama. Wani jazi kullum minhuma, sai mu saka ma kowa da irin abin da wato ya tafi a kai. Wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz, ubangijinka ya tabbata mai kiwon ayyukan bayi ne, hafizun, yana kiyaye ma'ana raqibu ne, yana kiyaye aikin kowa, kuma da shi wato zai saka masa. Muna da lokaci yau to alhamdulillah za mu tsaya nan saboda lokaci. Abinda muka faɗa daidai, Allah ya karɓa mu ne ba mu lada, abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ya fi mana. Wannan